dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To kamar yadda aka saba din ranar Talata muna magana ne akan harkar ilimi yau 28 ga watan Agustar shekarar 2018 maganar da zamu kenan inda zamu kutsa maganar ilimi da musayar dalibai.
Wannan shiri kamar yadda wasu mu suka sani a duk shekara mukan yi shi kuma kamar wata yarjejiya na yace tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin kasar Amurka cewa za a riga zuwa dauki yara yan secondary school bayan sun yi wata jarabawa ko kuma jarabawa ba ɗaya ba biyu ba kuma in an ga cancantar su sai a kuma zaɓe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan ƙasar Amurka su yi shekara guda. Shirin musaya ne na ɗalibai.
Cikin shirin za ku ji tattaunawar da Usman Kabare yayi da Salisu Lawal Kirau jami'in hudda jama'a na ma'aikatar ilimi na jihar Katsina kan musayar ɗaliban sakandare.
Haka yake wanda akan yi shi a dauko su su zo su shekara daya a Amurka da makamantan irin waɗannan kasashe wanda kuma idan an yi din menene amfanin haka kun kuma me suke amfana da shi shine abin da muke son mu ji dan haka za mu tattauna.
Baya ga haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota na Facebook da Twitter da ma Instagram.
To kamar yadda Hafsat tace zamu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota na Facebook, Twitter da ma Instagram wasu lokuta. To game da wannan magana na menene musayar ɗaliban nan ko kuma ya kuke kallon al'amarin a kasashen Afirka da ma duniya baki daya.
To sakon farko daga Adamu Muhammad yace yau da gobe wannan abu ne mai kyau dan zai kawo ci gaba sosai ga daliban mu na Afrika.
To sai kuma Sadi Saidu Daura yace mai uwa gindin murhu baya cin tuwon shigaya. Tabbas wannan shiri na musayar dalibai na sakandare tsakanin wasu kasashe har da Amurka wani shiri ne mai kyau. Dan haka wani kara ilimi ne a ganin sa amma sai dai kash mafi yawancin wannan shiri ba ƴaƴan talakawa dama sai dai ƴaƴan masu mulki da dai sauransu da fatan za a rika kamantawa dan su ma ƴaƴan talakawa su samu dama.
Sai kuma sakon Abubakar Kawai Girgir yace hakika wannan shiri ne wanda yake da matukar muhimmanci sai dai babbar matsalar da kuma abinda ya rage wato ya rage wannan shiri na musayar dalibai armashi shine mafi akasarin ɗaliban da aka dauko wajen musayar da su ƴaƴan masu kuɗi ne da wato a kasafai akan samu ba a samun ƴaƴan talakawa a cikin wannan shirin.
To sai kuma MB Abdullahi Ziku Zinge ce hakan yana da kyau matukar za su yi abin da suka je yi wurin suka je yi dan shi amma in aka samu akasin haka to lalle fa a daina musayar yaran domin za a iya samun bata gara a cikin su.
To shi kuma Adamu Muhammad yace yau da gobe hakan abu ne mai kyau amma kuma ta wata fuska ba abu ne mai kyau ba idan har don rashin ingancin karatun mu ne ake haka to bai dace ba gwara mu ma wato shugabannin mu su kulla da ingancin karatun mu ina ganin hakan zai fi.
Sai kuma Sagira Idris yace salamu yau da gobe. Wannan shiri na musayar dalibai yana da kyau. Mu dai fatan mu ya kasance ana yin sa ne da kyakkyawar manufa ba ungulu da kan zabo a cikin sa ba. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma sakon Nura Professor Isa yace gaskiya wannan musayar dalibai musamman na secondary zuwa kasashen Turai bai da wata fa'ida idan an yi la'akari da wato mahanga ta tarbiyya don wannan tsakani na shekarun secondary sune masu tsada da hadari cikin rayuwar yara wanda ana bukatar iyaye su lura da su sosai su sa musu ido kan tarbiyyar ƴaƴansu don haka psychologists suka ce iyaye kada ku yarda don yaranku za su je su dawo su kan wato su gagara
to sai daga karshe shafin Twitter ne zamu dauko guda ɗaya inda Apple Gusau yace yau da gobe babu shakka ni gaskiya bana goyon bayan wannan shiri domin babu wani tasiri a cikin sa da zai harfar mun gode
to haka yake mun gode muku da turo mana sakonni da fatan za ku ci gaba da aikowa
to ai sai hakuri da mun tattauna nan da zaki saka mana aikin gaddige magana wannan abu
haka yake to yanzu kuma sai mu je ga hirar da wato Usman yayi da Salisu Lawa Kerau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi na jihar Katsina kan shirin musayar ɗaliban secondary da akan yi a tsakanin makarantu
to barka da zuwa Amurka karo na biyu da muka ganka dai mu to man Salisu na san mun taba hira da kai a cikin shirin yau da gobe na maganar ilimin yara wanda kuke kawo dalibai su shiga wata secondary su shekara su koma gida shin zaka dan kafin mu je ga jin wai ne kuka taho da su wannan shekarar zamu iya dan jin menene wannan abu
to wannan shiri kamar yadda wasu mu suka sani duk shekara mukan yi shi kuma kamar wata yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin kasar Amurka cewa za a rika zuwa dauki yara yan secondary school bayan sun yi wata jarabawa ko kuma jarabawa ba ɗaya ba biyu ba uku ba in an ga cancanta su sai a kuma zaɓe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan ƙasar Amurka su yi shekara guda kamar shirin musaya ne na ɗalibai to shi wannan shiri ba haka nan akan zaɓi yaro ba za a shirya musu jarabawa mu a jihar Katsina mun shiga wannan shiri a shekara ta 2013 kusan shekara biyar kenan muna turo yara sannan akwai ita hukuma ko kuma in ce wata kungiya mai zaman kanta wadda aka dora mu alhakin yin wannan a ɗaukar ɗaliban wadda ake ce mai Iowa Resource for International Service wanda suke a nan ƙasar Amurka sukan je su kai jarabawa a can su suke yin jarabawai idan sun yi wannan jarabawa sai su zaɓi ɗalibai waɗanda kamar an fara daga mataki na farko daga local level zan ce mataki na farko
a
ƙasa kenan sannan idan aka zaba mu a jihar Katsina kamar yaro wajen 500 da wani abu muka sanya su zauna su je
rabawa
kowa da kowa na iya zaunawa to amma dan a zabe na abin nan su ake abin nan idan suka yi wannan jarabawai kusan wajen 500 da muka ba dama muna da kamar shiyoyi 12 na ilimi na jihar Katsina to mukan tura waɗannan jarabawa ga waɗannan shiyoyi ilimi guda 12 su zauna jarabawa kowace shiya ta zabo yara idan ta zabo yara sai su zo nan mu haɗa nan Katsina to shi ne ke cewa mun sa wajen yara 500 da wani abu suka zo na jarabawai ita jarabawa da za a kawo ita wannan ta biyu wadda za a hada
a Katsina
su suke kawo ta kuma turanci ne da lissahi kawai ake jarabawa yara kan shi idan aka yi wannan sai mu turo musu ainihin takardun su gyara a nan idan suka gyara sai su aika mana ce to daga wanda ya ci maki kaza zuwa kaza an zabe shi zai je kuma ya je ya hadu da wasu yaran a matakin ƙasa haɗu da wasu jihohi kamar 10-11 sukan yi wannan abin nan
din a arewacin
Najeriya na san akwai su Kaduna Kano Bauchi Gombe Benue da Katsina da sauransu da Kebbi duk suna yi hadda Taraba duk suna yi wannan shiri so idan aka zo su kuma sai su je daga nan Amurka suka tashi su je can a zabi wata jiha wadda za a yi wannan inda sauran jihohi za su
haɗu.
A gurguje Katsina ta amshi bakuncin jihohi har so biyu.
Dan
ayi wannan mun yi shi har so biyu. To idan aka wannan sai kuma su ƙara ba su wata jarabawa a nan take. Su yi wata jarabawa su yi kashi kamar guda biyu zuwa uku bayan sun gama sannan sai a yi ganawa ta
musamman
su da su ganawa su da su sosai sun tabbatar da yaro sun ga
ba ma gudi ba ha'in
suke nan sai sun tabbatar da yaro ya abin nan to sai a zabe shi
na cancanta
to inda muka shigo ciki ita jiha ita ke daukar nauyin duk wasu abubuwan da suka shahi misali kula da lahiyar yaro idan an zabe shi dole a yi medical test
dole
to mu muke dauka wannan nauyin
idan ma wancan ka taba ga ya mana
medical test kuma ita jiha ita ke daukar nauyin yi masu abun takardun tahiya kamar shi passport da sauran da zuwa visa da sauransu ita ke ɗauka nauyin wannan abubuwan sannan a ɗauki nauyin su kuma tafiye-tafiyen da za a yi iyaka sai mu kawo su a ranar tafiya idan lokaci ya yi a kawo su a airport to daga nan su kuma a ƙasar Amurka ita za ta ɗauki nauyin ba su kuɗin ticket na zuwa da dawowa Amurka sannan kuma su zo nan wurin su zauna idan sun zo nan wurin sukan zo su zauna ne tare da dan ina ganin kamar nan ƙasar Amurka ba su makarantun su na secondary ba na kwana bane ba zuwa suke to sai a samu dan kafin a taho akwai wani kamar form da yaran kan cika wanda shi ciki za a bada bayanai na yaron wanda suka shahi rayuwar shi wanda yake ta yau da kullun da abin da ya shahi ilimin shi takardun shi na nawa yake a makaranta wani saboda hiso da sauransu sannan me yake yi a gida na abin nan tun daga sahi yaushe yake dawowa gida yaushe ana so dai a fahimci hatta hotunan shi ana likawa da hotunan shi da hoton ainihin yan uwan shi to za a lika to wannan form din shi ne sai a kawo shi nan idan aka kawo shi nan wurin shi suke dan watsawa irin a bada kaman ai advertising zan ce
kaman sanarwa
kenan idan akwai wanda yake interested yana so ya zama ya zauna da wannan yaran sai ya nuna
ya zama dan mucin gadi
yawa sai ya nuna sha'awar shi kamar ya applying to idan ya applying sai su zauna tare da su wadannan kungiye ko kuma in ce wannan hukuma wadda ke ita take ainihin samu yaran daga can Amurka daban idan sun yi aikin su suka zabo yaran da suka cancanta to idan aka zo na Amurka kuma akwai wanda ake cewa placement organization su placement organization su kuma su zasu neman ma wannan yaran wa'yan za su zauna tare
da su
to sai a shigar yarjejeniya
su zama cikin wasu iyayen wasu
kenan yawa a shigar yarjejeniya ga abin da za ku yi gashi duka da sauransu to sannan sai a kuma nada ma kowane yaro a nada mashi abin da suke cewa local coordinator shi local coordinator shine kaman guardian din yaro anan
shine jagora
yawa tsakanin shine kamar tsakiya idan yi wani abu yaro yi wani abu wanda ya saba ma wannan yarjejeniyar da aka yi to su wannan host family din su zasu gaya ma local coordinator sai ya dauki matakin da ya dace kuma wannan matakin yana kai ga har idan ta kai ga a maido yaro
a maida shi gida
a maida shi da za a iya maida shi gida don kuma za a iya sasantawa ne to za a iya sasantawa haka shi ma yaron idan ya ga wani abin da ake mai wanda ba shi bane ba wanda ba bai dace
ba a wannan iyayen wucin gadin
nashi to sai ya gaya ma local coordinator din to shi ma nan suna za a dauki mataki ta kai ga har in ta kai ga a anshe shi a samu mashi wani to za a yi haka
kuma ka san Amurka da magana yara har hukunta
su yawa saboda ga in ya breaching abin nan wannan agreement din ko kuma ya kare ka'ida yarjejeniyar da aka yi to kaga wannan sai a dauki mataki kan shi to wannan haka ake wannan shiri sannan yaran nan sukan zo in sun zo za su zauna su shiga makarantar da wayannan iyayen nasu na wucin gadi a garin da suke nan za su samu musu makaranta su za su dauki nauyin ba su wurin kwana da abinci so uku a rana da kuma hidima zuwa kai su makarantar dawowa da su to ya danganta idan akwai inda ke da kaman
su ana biyan su ne ko irin abin da suke cewa ne anan volunteer irin sakai
su volunteering suke kaman sakai ne to amma akwai wani abin da suke ce ma coaching piece kasan in ka baka manta ba ko makaranta za a shiga akwai kudin da iyaye ke biya na koshin ki to wannan abin da ake ni idan da lokacin da yaran suke zaune za su yi wani abu ko su bata musu wani abu wanda ya shafi
anan ko haya zaka kama sai ka ajiye kudin wannan wata daya na haya saboda in ka tashi ka bata wani abu sai amfani da wannan kudin a yaran
to akan yi wannan sannan yaran su kuma akan ba su wasu kudi wanda suke kamar pocket money ne kamar kudin da
kake shewa
ana ba su kamar dala 125 a kowane wata wanda ya ishe yaro tunda ba abinci zai saya ba barun kwana zai to amma ya ishe shi dan sweeter ta makaranta sannan wasu daga cikin makarantun idan mafi yawanci abincin rana ba a gida tunda suna makaranta to da waya kuma su dawo gida su break to amma sukan wasu makarantun sukan sai da abinci haka cafeteria je sabon to wannan kudin su ne suke amfani da su sannan lafiyar su kuma akwai insurance kuma da suke da ita wanda idan abu ya shafi yaro wanda ya shafi lafiya za a dauki nauyin shi dan ba zan manta ba akwai yarin da aka taba yi mama operation wanda suka koma shekarar ta wuce ta samu appendicitis kitchen a likitance to akai mata kuma ba wani kudin da muka biya lafiya lo akai mata cikin sa'a kuma kuma gida lafiya lo
alhamdulillah to misali yanzu daga bara zuwa bana akwai wani abu da ka gane bambanci ko ci gaba ko baya a cikin wannan abu
gaskiya a yarin da muka gani kusan yanzu muna da yara kamar 12 da suka zo wannan shiri a jihar Katsina suka amfana da wannan shiri a jihar Katsina kuma ciki akwai yaran da suke daga makarantar gwamnati akwai kuma da suke daga makaranta mai zaman kanta kasu cikin 12 din nan kusan guda 5 daga makarantar gwamnati suke to cikin na farko set na farko da suka zo su hudu ne suka zo kaga da suka koma sun ci gaba da karatun su suka yi aji uku na babban sakandare suka zauna jarabawa suka kammala makaranta to abinda muka gani bisa ainihin dabi'oyin su da kuma ci gaban su a ilmance a tsakan da Allah abin yabawa ne kware da gaske domin cikin hudin nan nake maka magana dukan su hudin nan da suka zo jarabawa su ta jam wanda akan yi a Najeriya yawa dukan sun samu maki 200 zuwa sama akwai wanda yake 260 230 da sauransu daga 200 zuwa sama da yake nan na biyu jarabawa da suka yi ta Neco da WAEC da wato SSC ke dukkan su ba wanda bai samu credit taran nan da ake bukata
akalla
banda wannan kuma wasu ma har da irin distinction akwai me dan daya daga cikin su wanda ya zarra tsakan da Allah muna yaba kware da gaske kuma mun ji dadi ya samu kusan A guda kusan 5 a cikin jarbawa shi ya samu ma samun shiga makarantar Usman Danfodio University sun ba shi zai karanta aiki likitanci wato medicine MBBS
alhamdulillah
to banda wannan ganin Aliyu Lawal Abdulsamad sunan shi banda wannan da suka ga haka su daga nan dan idan yaran suka zo ana sukan bi su ga kokarin su dan su ma ba su ainihin shirin da suka yi ko kuma amfanin shirin
ya zama
ba yawa to suna biye da kokarin da yake da shi bisa wannan ne ma suka ba shi abinda ake cewa scholarship
kudin tallafin
karatu kusan 300 da kusan 30 da wani abu
to ka gani
suka bashi dan ya sayi littafai da sauransu to banda su kuma akwai banda shi akwai sauran guda uku daya mace ce ita ma ta samu tallafi na kusan 50,000 ita ma saboda ta abin nan ita ma ta samu admission a Umar Musa Yar'adua University tana karatu akwai kuma Jamil Sigir shi ma ya samu shiga jami'a ta Usman Danfodio ta Umar Musa University sannan akwai daya Muhammad Salim Ibrahim shi ma ya samu shiga jami'a ta Usman Danfodio University saboda kaga dukkan su mun ga sun ci gaba da karatun su lafiya lau insha Allah har su kammala
to haka yake madalla Usman kaji yanda zancen naku ya kaya yayi dadi sosai
kin ga anan ya ansa wasu tambayoyin da ya shafi masu tambayar cewa ya ake zafi yaran nan menene tarbiyar su ina za su zauna to mafi yawanci anan kasar idan kai wasa da tarbiyar yaro wallahi sai ka je gidan yaro
kwarai da gaske kuma ban katse maka hanzari ba akwai wata da yatta ta zo wannan shirin na musayar daliban a takaice to waɗanda suke wato suke za su rike ta
wa'anda za
su host family a turanci da za su rike ta sai da suka tambaye ta tace sai da suka tambaye ta lokutan sallan ta suka tambaye ta
lokutan
me take ci ba za ta ci irin naman alade da dai sauransu ba
haka
sai da suka tambaye ta kuma in lokacin suka ma mata suka sa mata wata manhaja da take kiran sallah kan lokaci da nuna
wanda muke amfani da su da to kin ga a ƙarshe kuma abin da zan ƙara kafin mu je wannan tattaunawan bangaren shine masu cewa basu ga amfanin shi ba ya faɗa amfanin sa a ciki yanzu har da waɗanda yara biyu sun samu scholarship wato kuɗin tallafin karatu sun tafi su karanta harkar likitanci a jami'ar Dan Fodio da ko ta Bauchi ne to ba amfani bane wannan to saboda haka ga ci gaban da ya hirar akan bangaren da ya shafi ilimin su kuma ƴaƴa mata da abin da suke akai
to akwai wani abu kamar misali zaka ga cewa akwai bangaren ƴaƴa mata musamman saka ga cewa akwai irin matsalar irin tallace-tallace a arewacin Najeriya da makamantansu shin akwai wani abu da ake misali dan ganin cewa ko tallace-tallacen nan yana nan ko ya ragu kun gano wani abu akan wannan akwai ya ragu ko ya karu ko yaya akwai wani abu da
kuke kaga maganan ilimin ƴaƴa mata ki so ka tambaya ke
ko
ta yadda idan aka samu yara ƴaƴa mata suka dawo makaranta zai dan taimaka maganar tallace-tallace ta kau to a gaskiya jihar Katsina tana kokari kware da gaske domin na farko dai akwai wani shiri da ita gwamnatin jihar Katsina ta shiga kusan shekara ta 3 kenan ko 4 zan ce wanda ake ce ma Girls Education Project wato shiri ne na inganta ilimin ƴaƴa mata wanda aka zabo su kananan hukumomi ana gudanar da shi shi wannan shiri yana inganta maido yara a makaranta a duk shekara abubuwan da akan yi musamman akan yi gangami domin shigar ba ƴaƴa mata kawai ba har da maza akan yi wannan gangamin duk shekara wanda za a hada manyan ƙasa kamar gwamna da sarki da sauran manyan mutane a hadu a wani gari a zo a yi jawabai a nuna muhimmancin ilimi ga mutane sannan kuma bayan an ta hada daga tai da hakimai da sauran duk za su suna zuwa wannan shiri idan sun tafi kuma za su je su ainihin kirawo mutanen su su ba su shawara cewa su sa'ayen su makaranta to wannan kenan shi wannan shiri kusan shekara ta hudu kenan jihar Katsina kuma an ga ci gaban shigar ƴaƴa mata a makaranta a ƙarshen wannan shiri na GP mun yi phase 1 ana gazetation GEP mi phase 1 mi phase 2 yanzu ana cikin
akwai ta dan hikima ne da kuke suke zuwa din
kware da gaske
dan kaman kwanaki naji ana maganan cewa akwai wani shiri da ko akan ba iyaye 20,000 ne ko me ne da muna son mu tambaye ka mu ji bayani
to shi wannan na GEP a GPE a GEP kai Girls Education Project ana haɗin gwiwa ne da hukumar UNICEF ake yin shi kuma shi ma ana ganin ana akwai kuma abinda ake ana inganta ainihin su kansu ilimin malamai ana masu training to wannan kenan shi kuma can wanda kake magana GPE ne wato Global Partnership on Education shi kuma gwamnatin jihar Katsina saboda kwazanta bisa wasu al'amura na gudanar da ilimi aka ga ya dace ko kuma ta cancanci samun wani tallafi daga bankin duniya wato Global Partnership on Education wasu kungiyoyi ne na duniya
yau
kungiyoyin duniya ba suka hadu suka bada wannan ba jihar Katsina kawai ba wajen jiha ina jin hudu ko biyar ne suke ciki wanda za a ba su dala wajen miliyan 100 su
saboda an ga kokarin sa ilimi
to a jihar Katsina bangaren ilimin ƴaƴa mata shi aka hiba muhimmanci kware da gaske ta hannun wannan shiri shi kuma wannan shiri akan baya yara yan primary yan aji daya a ba su tallafi na naira 20,000 idan aka ba su 20,000
aji ɗayan primary
misali za su shiga to wannan 20,000 za ta taimaka musu sai irin kaman uniform sai dan littafan da za su yi amfani da su da sauransu da kuɗin tara to akan zaɓi makarantu da yawa da kuma
so, yaran da zai shiga wannan makaranta inda sun cancanci wannan talafin to zai samu
zai samu
to ina da yara fiye da daya fa
duka inda kana inda cikin makaranta ne za a samu za a bada so sannan kuma cikin ainihin ita makarantar da aka zaba da wannan shirin akwai kuma wani abin da ake ce ma school improvement grant wato tallafi da ake ba ainihin ita kanta makarantar
bayan na yara
naira 250,000 akan ba su to sai a samu committee wanda muke ce SBMC sai su ake ba wannan kudin
ba su sau daya ake ba su
sau daya a shekara
sai
a ba su idan aka ba su su za su kula da dan abin da ya shahi taga can ta cire
kujera
filin ya bari abinda da bihi karhin wannan
musamman irin matsalolin da ake yawan samu gama karantu a juju a lokaci
warai da gaske to su kansu SBMC din ana bukata ko kuma sukan tallafa su kara bisa ga wannan 250 da ake bada su ma su kara nasu gudunmai domin ainihin gudanar da inganta ita wannan makaranta da aka abin nan to sannan idan makaranta tana da kuma abin da ake ce ma nursery wato pre-primary
kafin shiga
yawa to shi ma nan za a ba kowace wannan kowace pre-primary school naira 150 shi ma dan a inganta wannan
nursery din misali
da yan mata to kaji kokarin da ake yi to kuma a wannan shiri mun ga ingancin ko kuma karuwar shigar yaya mata a cikin makaranta musamman ma muna ganin mun ma gayyato mu kanmu saboda ai ka san shirin yana da yaya ya hada kowa da kowa ce to amma ana ganin ma dole sai an kara
tsarin
saboda me saboda ka ga makarantu dole a kara
ne tunda an karu
to bisa wannan ne gwamnatin jihar Katsina take ta kokari yanzu haka take ta kokarin inganta makarantu tana gyara su ana kara azuzuwa kusan azuzuwa jan 20,000 aka kara azuzuwa
a
fadin jiha sannan makarantu kuma an gyara makarantu da yawa wayanda duk kowane kowace shiya guda uku ta central zone da muke da ita ba makarantar da ba a taba ba an gina sabbin makarantu domin ganin cewa wannan ana samun shiga yaya mata musamman yaya mata da kuma sauran yara ana samun shiga su makaranta har dole a samu musu
mahallin da za su abin to misali daga ƙarshe misali kowa ya san ilimi yana da muhimmanci da bashi muhimmanci yana da amfani amma menene misali ita gwamnatin jihar Katsina ta hango wanda ya zama cewa ta bashi muhimmancin me yawa haka menene hikimar
to ai ba ma sai ka tambaya ba kowa ya san muhimmancin ilimi babu kasar da za ta ci gaba idan iliminta bai inganta ba ko wannan kasar Amurka da ta ci gaba ai ilimi ne suka ba muhimmanci kwarai da gaske domin in baka ba ilimi muhimmanci ba za ka samu tocin kirki ba ba za ka samu injiniyoyin kirki ba za ka samu duk wata
to a yanzu a arewa ko kuka kusan a tarihi ya nuna Katsina su suka fara karɓar boko sosai da sosai to har yanzu ba ku koshi ba
ai ba koshi da shi ai lokacin da wasu za su wuce lokacin da wasu za su taso idan babu mai koyo
gani ya kare
to ai ka gani saboda haka dole ne a ci gaba dole ba za a yi kasa a guyo ba za a yi ta kokari domin a inganta ilimi to wannan shine gwamnatin jihar Katsina kalkashin shi mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari da ya zo farko cewa ya shi ilimi shi ne na daya da aka kara tambaya shi ce ilimi shine na biyu aka kara tambaya ce ilimi shine na uku kaga ilimi shine na daya na biyu na uku saboda haka shi ya sanya ma a wajen ainihin kasafin kuɗi ilimi shike da babban abin kaso miki fi so
kasashen da suka ci gaba haka ake
so mu ma haka muke kaga ne wajen kashi 23 bisa 100 haka aka ba ilimi na ainihin kasafin kuɗi da aka yi so kaga kenan kuma muna ganin gaskiya abin ya fara
Muhar samu
alfanu.
To daga ƙarshe wani kira gare ka musamman ga iyaye tunda mun ji bangaren gwamnati me take.
To wannan al'amari ba abu ne wanda gwamnati za ta yi ita kadai ba. Kamata ya duk sauran jama'a su ma sa hannu dan ilimin nan ya ci gaba. Idan aka gina makaranta to ba ta gwamnati bace kawai a mutane su ga cewa sun rike wannan makaranta ba ainihin sace abubuwan da yake ciki ba da sauransu dole ne sai su ma iyaye dole su bada kuma gudunmuwar su turo yara makaranta lokacin da ya dace sannan kuma su rika kula idan yaran nan suna koyan abin da ake
su dinga bibiyan karatu
su dinga bibiya sannan sauran al'umma gaba daya su dauka cewa abin nan ba na gwamnati bane shi kadai na kowa da kowa ne idan mun gyara to mu gyara mu kanmu
mun
bata ma mu bata mu kanmu wannan shine kawai da ai ilimi da ake badawa kowa yana da ainihin rawar da yake takawa ba a saka mu gwamnati ta kadai ba dan ba za ma ta iya ba in ka ce saboda tana da sauran abubuwa da take yi wanda suka shahi koyar da ko bayar da lafiya bayar da ruwan sha da bayar da tsaro da sauransu amma har haka tana kokari ta ga cewa ilimin nan idan ka bada ilimi to shi kan kiwon lafiya zai inganta in ka bada ilimi ingantacce shi kan shi abin nan haka tsaro za ta inganta komai da ilimi
inda ya inganta zai inganta
to in ilimi ya inganta insha Allah komai zai inganta
to mun gode sosai malam Salisu sai mu ce Allah ubangiji kuma mai da kai gida
to alhamdulillah na gode malam Usman
madalla
na gode
To madalla haka yake yanzu masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin yau da gobe kammala.
Dole kice bye bye.
Madadin
Usman Ahmad Kabara.
Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ku kara da mu insha Allahu a abuna lafiya. Kan ta barkin ci gaba tilas ne.